Ba ka mai wuya.
Wato, a gurin da ɗan siyasa wanda ke jam'iyyar APC ba zai iya cewa an yi kare birjini ba a wannan tafiyar da ake yi. Idan har kes ɗin ya zo gaban kotun koli, ba wani tunanin zai sauya, ba abin da zai sauya kasancewar tabbatar da abin da suka yi a yau ɗin nan shi za su ƙara duk wani shari'a da ya zo gaban su mai kama da irin wannan.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwarmu da kowa na sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. A ranar Laraba mako jiya ne, Kotun Kolin Najeriya ta tabbatar da zaben Umaru Fentiri na jam'iyyar PDP a matsayin gwamnan jihar Adamawa, ma'ana ya samu galaba a kan Hajiya Aishatu Ahmed Benani, wacce ta kalubalanci zaben da aka yi masa a cikin watan Mayu na shekarar 2023. Wannan nasara ta sa yanzu an samu jimillar gwamnoni 21 da suka gabata ko suka bayyana a gaban Kotun Koli ta Najeriya, wacce kuma ta yanke hukunci a kansu. Idan ka duba kalmomin yawan gwamnonin da suka gabata a gaban kotun nan, za ka ga cewa jam'iyyar APC da ke mulkin Najeriya baki ɗaya yanzu ita ce ta samu gwamnoni a jihohi 10, PDP ta samu 9, jam'iyyar NNPP ta samu 1, Labour ma ta samu 1. Wani abin kulawa game da wannan shari'o'i na Kotun Kolin Najeriya shi ne cewa daga cikin dukkan gwamnonin na 21 da aka kalubalanci zabensu, ba ɗaya da ta cire dukkansu wanda suke zaune a kan kujerunsu za su ci gaba da zama daram damdam a kan waɗannan kujeru ɗin. Gwamnoni gwamna APC da suka yi nasara a Kotun Kolin Najeriya ɗin sun haɗa da gwamna Hisense Aliyu na jihar Benue da gwamna Basi Otu na jihar Cross River da Francis Iwufuru na jihar Ebonyi da Inuwa Haya na jihar Gombe da Ubasani na Kaduna da Babaji Dusan Odu na Lagos. Sauran su ne Abdullahi Sule na jihar Nasarawa da Dapo Abiy Odu na jihar Ogun da Nasir Idris na Kebbi da kuma makwabcinsa Ahmed Aliyu Sokoto na jihar Muta Sokoto. To, su waye gwamnonin PDP na guda tara su ma da suka yi nasara a Kotun Koli? Wannan sun haɗa da shi Ahmadu Fintiran na Adamawa da Umo Enu na jihar Akwa Ibom da Bala Muhammad Ƙauran Bauchi na Bauchi da Shirib Obri Wuri na jihar Delta da Peter Mba na Enugu da kuma Kade Mufon na jihar Plateau akwai kuma Abu Kefas na Taraba ga Simin na Laifu Bara na jihar Rivers da kuma Dauda Lawan Dari a jihar Zamfarawa. Sannan gwamnoni biyu da ba na APC ba na PDP ba da suka yi nasara su ma su ne Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP Kwankwasiyya a Kano da Alex Oti na jihar Labour a jihar Abia. To, ya mutane suke kallon wannan shari'o'i, an yi adalci?
Sunana Honorable Awais Abdullahi daga Kefi Local Government, ina ɗaya daga cikin magabatan jam'iyyar PDP mai nasara a Nasarawa State. To, Allah haƙiƙa da duk wanda ya ji wannan shari'a ɗin ya san cewa shari'a Supreme Court sun yi adalci, sun gyara abubuwan da ke kamata a wanda su appeal court kotun ƙasa kenan suka yi wanda bai kamata ba, bai dace ba. Ba wai kuma muna faɗa ne saboda an bar ma jihohin PDP kujerunsu ba, a'a, an yi lura sai jihohi da na APC ma ciki wanda aka musu kujerunsu. So, da haka muna kira ga ita su alƙalai, muna kira gare su su ne kaɗai wurin da idan wani abu ya faru da mara ƙarfi zai ruga da gudu, idan mai ƙarfi na sai danne su zai ruga da gudu ciki.
Sunana Alhaji Bisbau Sani Bauchi, jihar Kano da jihar Bauchi da jihar Zamfara. So, shi shugaban ƙasa kullum ya ne ita adalci ake so wa'annan kotunan a ce sun yi, ya yi ne domin a san dimokuraɗiyya ake yi a ƙasar, kuma ya yi ne domin al'umma su san lallai ana yi domin su ne tabbatar musu da abin da suka zaɓa ba wai wani ɓangaranci ba ko batun jam'iyya, magana ce ake yi na al'ummar mutane.
Sunana Sani Abdulmumini Duguri wanda aka fi sani da wakilin yankari. Shi kansa mai girma shugaban ƙasar Najeriya ya je kotu. Kotu ta ga ya kamata ta yi masa adalci a gaɓoɓin da ta duba ta tabbatar da shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Gwamnoni ma da aka tabbatar da su gwamnoni a jihohin nan na PDP nan ma kotu ta duba ne ta tabbatar da cewa lallai an yi zaɓe kuma bisa tsari bisa kan doka da koda ta kuma tabbatar da su musamman abunda ita kotur koli ta yi mana a shari'an jihar Bauchi adalcin ta ya bayyana wa kasa baki daya har ma da kasashen duniya
ne sunana honorable Bashir Muhammad Dala kusan abin wanda mutane ba su yi zatan su ba kusan da suka faru
kuma da la to yau muke kawo muku kashi na kashi na muhawara da muka yi kwanaki muna ji game da wayannan sharawoyi na gwamnati da aka yi a gaban kotun kolin Najeriya din kuma yau ma zamu karkare da wayannan lauyoyin guda biyu masu bambancin jam'iyyu wato Barista Dahir Abdul Hamid wanda shine yake shugaban Bauchi a wannan gaban kotu din ta koli da kuma Barista Yusuf Sallo mutum biyu na jam'iyyar APC daga jihar Taraba daga cikin mutuntun da za ku ji sun taba a yau akwai maganar ya aka dalla mutuwar ne ya bari Dauda Lawan dare ya kwace mishi mulki a Zamfara ya aka shi kuma gonan Plateau Kadebu kuma shi ma ya tsallake rijiya bayan kuma ya kasa tsallake wannan rijiya har sau biyu a can baya ba tare da bata lokaci ba ga nasiru da bakinsa
Barista Yusuf Sallo mutum biyu mu koma misali kamar jihar Zamfara inda tsohon gwamnan jihar Bello Matawalle yanzu wanda shine karamin ministan tsaro shi ma ya kai kara ka kotun dauka ta kara ta yanke hukunci a soke zaben wasu kananan kominajin guda uku ne inda aka dauka kara zuwa kotun koli fada mana abubuwan da kuka dogara da su a jihar Zamfara da su kuke ganin shi Matawalle ne ya dace dawo gwamna a lokacin
to kamar yadda ka sani a jihar Zamfara jiha ce ta jam'iyyar APC wacce jam'iyya ce ta adawa take mulki a wannan jiha shekara aru aru kuma a lokacin da aka yi wannan zaɓe jam'iyyar APC da ita take kan gargaɗi kuma akwai zargin cewa an yi amfani da wato jami'an tsaro gurin murɗa sakamakon zaɓen da jama'an jihar Zamfara suka kaɗawa shi wato tsohon gwamna Matawalle wanda duk wanda zai faɗi gaskiya ya san cewa akwai alamun wato haka in a lokacin da aka gudanar da zaɓe akwai alamun cewa an yi amfani da madakan iko da daga Abuja sojoji da wato police da abubuwa masu kama da wannan gurin ganin cewa lalle bai dawo kan wannan kujeran ba duk da cewa akwai wanda suke ganin cewa yayi bajinta kuma ayyukan da ya kai a ce ya dawo to kaga karkashin wannan zaka iya ganin cewa eh lalle haka in ne ra'ayin da ake fada in ya kamata a ce lalle shi in ne shi zafin kamar yadda suka yi ikirari su jam'iyyar APC da ikirarin cewa su suka ci wannan zaben in amma lalle an yi amfani da karfi aka juye sakamakon na aka bayo wani da mutum
amma Yusuf Sallo mutum biyu ai lokacin mai mun duba shugaba Muhammadu Buhari ne shugaban kasa kuma jam'iyyar APC ne ta ina aka samu jami'an tsaro da suka taimaka wa PDP
a kai Malam Nasiru kai dan jarida ne kuma ka san abubuwan da suka faru idan ya kasance shugaba so da yawa akan samu sabani za ka ga wasu makarrabai koda ko ba shugaban bane yace ai za ka ga wasu makarrabai wanda suke da wato karfi a hannu suka yi abubuwan da ya saba wa doka gurin juya tafarkin adalci su tabbatar da zalunci wannan abu ne wanda ya sha faruwa a Najeriya ba sai an gaya maka ba
wato shikenan Barista Dairo Abdulhamid kana da abin da zaka faɗa kan jihar Zamfara cewa an yi amfani da jami'an tsaro wajen tsorita masu zaɓe shi yasa jam'iyyar PDP ta yi nasara a Zamfara
to yalla banka abin ne nake so ka lura idan har mutum ya ce an yi haka din ba ga kotu ba ta ce fa idan har an yi hakan ka zo gaban kotu ka tabbatar da hakan ana shirye da a soke wannan zaɓen a ji a sake shi ka zo kotu ka kawo korafinka a ciki baka iya ka faɗi wannan maganan ba sama ka faɗa ake kawo shaida baka iya ka kawo ba to idan Allah za a yi amfani da magananka a wannan yanayi ba abin da ya tabbata a kotu ta hanyar shaidu shi ne kotu za ta yi amfani da shi ba
na yi hira a lokacin da tsohon mataimakin gwamnan jihar Zamfara Hassan Nasiha Gusau ya ce akwai jami'an tsaro da suka yi ta dukan APC a jihar suka cici musu mutunci shi yasa suka kasa ma kada kuriya da yadda ya dace
Nan sai suka ki fitowa su yi zabe din kenan.
Eh sai suka sun ta wasu mamanin amfani da jami'an tsaro sun taimaka wajen faduwar ita gwamnatin Bello Matawalla lokacin.
To shine ai nace maka idan mutum ya fada a wannan mai yawa a abin da ya shaida ba ne. Idan da ka shaida ne lokacin da ake shari'an nan ya kamata ka zo ka ga wa kotu ka tabbatar da abin da ya faru ba ka zo ka fada ba. Kaga kenan kamar labari ne aka baka ko kuma kai ma ajine ana faɗa kai ma ka zo ka faɗa amma waɗanda suka abin ya faru a gaban su a idan su ai su ake nema su zo su zama sheda akan haka kuma su faɗa kuma kotu ta duba ta ga eh haka ne sai amfani da shi to kai baka zo kotu ba ka je gidajen radio ko mene kana kaga wannan kamar sai ya zama wani farfaganda ne na campaign ko na siyasa
ba bari mu kuma wajen Yusuf Salomu tun biyu mu shiga jihar Plateau ita kafin a yanke wannan hukuncin za a ce akwai duk yan majalisar an kwabar da suna jam'iyyar PDP an dawowa da APC kujerun har shi ma tsohon gwamna Simon Lalong wanda an bashi minista ma amma yanzu ya koma majalisar dattawa faɗa mana yadda kuka duba shi sakamakon inda shi ɗan takaranku nan tare bai samu nasara ba ƙarshe.
To a jikin gaskiya kisin Plateau shi ma kusan yana da irin kamananniya da irin kisin Kano ta bangaren abin da ya fuskanci wato ba da sunan dan takara da jam'iyyar PDP ta yi wanda nan ma kotun koli ta bayyana cewa wato jam'iyyar APC ko ko dan jam'iyyar APC ba shi da horumin ya shiga gidan jam'iyyar PDP ya binciki me suke yi tunda shi ba ɗan jam'iyya ba ne wanda akan wannan kotun koli ta ayyana cewa kamar an ɓata wa kotu lokaci tun daga farko shi ne kamar suka ba da cewa is abuse of court process cewa bai ma dace ba ma asali kamar walakanta ɓangaren judiciary ne a ce an kai abun gaban kotu kasancewar ba su da alaƙa da abin da ya fuskanci Congress da kuma primary election na wato zaɓen fiddin gwani na jam'iyyar PDP amma kuma abin bakin ciki akwai wanda wannan al'amarin ya riga ya shafe su har sun bar ma kan kujerunsu saboda wannan abun nan wato hukunci da kotun ta kara ta bayar kotu of appeal kenan wacce ta bayar tun a baya ta faɗi cewa waɗannan abubuwa da aka yi akwai infractions akwai wato rashin bin doka gurin fitar da 'yan takara wanda ya kai ga an nuna cewa ba ma 'yan takara ma jam'iyyar PDP bane wanda ya kai ga sun yi asaran kujerunsu ta sanadiyyar haka so amma abun bakin ciki shine ba su samu damar zuwa Supreme Court ba saboda doka ba ta ba su damar su isa zuwa kotun koli ba to wannan da shine a takaice abin da zan faɗa kan abin da ya fuskanci jihar Plateau.
Bari sai su sallo mutum biyu duba mana sauran karar zaki za a ce an yi kare birijini an yi kare birijini birijini ke na wannan sakamakon shari'un zuwa yanzu ko kuma akwai wani abu da kuke hangowa na daban.
Wato a gurin dai ɗan siyasa wanda ke jam'iyyar APC ba zai iya cewa an yi kare birijini ba a wannan tafiyar da ake a yanzu kasancewar idan ka duba irin salon da ita kotun koli ta ɗauka a yanzu ta ɗauki wani salo ne salo ɗaya na cewa kawai duk abun da technical abu ne kawai bai kamata a ce wannan in ya sa an rusa zaɓe ba so kaga ta ɗauko wani hanya ne wacce a mahanganta hanya ce wacce shine maslaha ga ƙasa a yanzu maslaha ga zaman lafiyar mutane da kuma tabbatar da wanzuwar demokuraɗiyya kuma kai tsaye ba za ka iya zargin su akan haka ba saboda suna da hujjojin su ne haka. So ban tsamman za a samu wani sauyi a sauran shari'an da suka rage nan gaba sauyi musamman waɗanda suke da kamanniya da irin waɗanda suka gabata na Kano na Zamfara na Plateau da kaman wani state na Kudu Lagos da sauransu in dai case ne wanda ke da kama da irin wannan ba batun ɓata lokaci idan har case ɗin ya zo gaban kotun koli ba wani tunanin zai sauya ba abin da zai sauya kasancewar ba zai yi su sauya abin da suka yi shi jiya su sauya shi nuna zuwa sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya ko wata biyu ba zai iya yiwuwa ba tabbatar da abin da suka yi a yau ɗin shi za su ƙara duk wani shari'a da ya zo gabansu ne kama da irin wannan ne kuma da sinadari irin na wato wanda aka zantar a yau.
To madalla, to a gaishe ku, to mun gode da kokarin da lauyoyi biyu barista Dahir Abdulhamid da barista Yusuf Sallam mutum biyu suka yi na haskaka mana wato fahimtar abubuwan da suka gabata a gaban wannan kotun ta kolin Najeriya yayin da take sharwoyin wannan gononi. Sannan kuma muna godiya ga shi wakilin namu Nasiru Adamu Alhikaya da ya hada mana hancin su suka yi wannan muhawara Abuja ya cillo mana ita nan muka kawo muku. In Allah ya kai mu rana wacce za mu dawo muku da wani sabon batu. Ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington, ku huta lafiya.